fidda shi yasa mai littafi kawo shi ce kuma ana fitar da shi ne daga dukiyar mamaci walau lam yukhallif ghayrahu ko da bai far komi ba sai wannan kudin 5000 ake bukata wajen dawainiyansa shi kadai ya bari shike na maza ja nema a wani wuri ba haƙƙin sa ne a sutura shi da dukiyarsa aba ai da wainansa da dukiyarsa ba za a nema a hannun kowa ba don a bar ma magada tunda shi ya wahala kuma shi ne za a suturta me yasa sai an nema an gane to haƙƙin sa ne a yi mata aiki da dukiyarsa to daga dukiyarsa ne mallan shi ko da bai far komi ba sai wannan kudin da ake bugata a sai likafani li hadisi khabbab bin al-arq qala saboda hadisi na khabbab dan arq radiyallahu anhu yake fadi hajarna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi sabilillahi yake fadi mu yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nabtagi wajha Allah muna neman yardan Allah muna neman lada a wurin Allah madaukakin sarki fa wajaba ajruna ala Allah sai muka samu ladan mu a wurin Allah madaukakin sarki ma'ana sai ladan mu ya wajaba a wurin Allah mu yi aikin da Allah zai ba mu ladan fa minna man mada lam ya'kul min ajrihi shay'an sai daga cikin mu akwai wanda ya zarce bi ma'ana ya mutu bai ci komai daga cikin dukiyansa ba bai ci komai daga ladansa na duniya ba minhum daga cikin su akwai Mus'ab ibn Umair ko Mus'ab ibn Umair akwai Mus'ab dan Umair Mus'ab ina gani a farkon littafin na da aka karanta ko na malam Isaka Yunus akwai tare Mus'ab a ciki akwai an karanta shi ko shi menene sunanta ma suwar ko suwar min hayati sahaba akwai tarihin sa an ji tarihin sa kafiya musulunta a Makka gaba daya babu wanda yake cikin ni'ima cikin matasa kaman shi saboda duk lokacin da ya fito da wannan kayan ya koma gida in zai fito da wani kaya da bai yake fitowa duk wani zaman da akai babu Mus'ab to ba a kiranta zama mai armashi duk inda Mus'ab yake to kowa yana so ma ya halarci wannan zaman saboda ya zama tauraro a wannan lokacin amma da ya musulunta iyayen shi musamman maman shi tana ita ke da dukiyar ta kore shi ta haramta masa ko kobo daga cikin dukiyanta da garshe sai gaji nan ya yage ya kama ya daure nan ya yage ya kama ya daure shine wannan sahabi yake nunawa kenan da garshe da ya rasu shine yake so ya gaya mana anan mutum daga cikin abin da ya mallaka ne za a masa likafani ba za a nemi wani ya kawo ba saboda tarihin Mus'ab yake so ya kawo mana da ya rasu ba abin da zai rufe jikinsa gaba daya cikin abin da ya mallaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe daga kai zuwa inda ya tsaya sauran asa ganye ba ce wani ya kawo ba an gane da ce kenan ana neman taimako don a rufe mutum to da anan an nema cewa a kawo abinda zai rufe Mus'ab da su irin su Hamza har gaba dayan su amma ba nema ba iya abinda suka mallaka kenan a rayuwarsu to wannan shine sai ke daga cikin mutanen da basu ci ladan su na duniya ba sun tafi sun nemi na Allah kuma sun samu akwai Mus'ab bin Umair qutila yawma Uhudin ranan Uhud aka kashe shi shine a komanda na wannan yaki shine kuma daga cikin su shine wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba turowa Madina ya zama jakadan sa a Madina ana kiransa awwalu sufara'il muslimin farko jakada na musulunci shi Mus'ab bin Umair Allah ya bashi fasaha in dai mutum zai saurare shi sai ya musulunta manya-manyan mutanen Madina sun zo da niyan za su kashe shi kawai yana abin nan sa yaran su suna barin addinin iya kakanni da iyaye suna rubuwa da dangi bari in je in gama da shi ya zari takobi ya nufi inda Mus'ab yake Mus'ab yake saurare ni yi magana in abin da zan faɗa ya maka shikenan bai maka ba ka aikata abin da kake so yace to faɗi abin da za ka faɗa ya fara mata bayani take kawai sai ce to me ake in za a shiga wannan addini ya musulunta ya sake komawa ya gaya maogan ko da suka ganji suka ce kai ya dawo mana ba da fuskan da ya tafi da ita ba sai ya musulunta ce kai dai mutumin banza ne shi ma ya zari na shi ta kofin ya nufi inda Mus'ab yake Musa ya sake gaya masa ce ka saurare ni ka banni yi magana kai amfani da hankalinka iya maka ka dauka in ba maka ba ka aikata abin da kake so na baka dama shi ma daga take karshe tace to me ake in za a shiga addini yadda ta kofi shi ma ya musulunta Allah ya bashi fasaha ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam turoshi Madina kafin zuwan sama yayi abin nan shine mutane suka musulunta da suka je suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam mubai'a a Makka tun kafin yin hijira to Musa bin Umair kenan ya an kace shi a ranan Uhudu bai samu abin da za a rufe shi da shi ba shi yasa wani daga cikin sahabbai wata rana an ce yayi azumi zai bude baki sai ga wannan abinci daban-daban ya kalla sai fashe da kuka ke ba dai mu ne Allah zai yake fadi ba habtun tayyibatukum fi hayatikumud dunya kunta fi da kayan dadi tun a duniya a lahira ba ku da komai sai fashe da kuka bude bakin da bai yi ba kenan kika duba irin su Mus'ab sun mutu abinda za a rufe su ba su da shi amma dobi yauni ne da kala kala na abinci har zuwa daban-daban sai fashe da kuka ba dai rabon su na lahira aka gaggauto musu ba to Mus'ab ya mutu فلم يوجد له شيء وفي روايه ولم يترك الا نمره بيبر كون بس يوتا البرده الكبه تاشي ده يكي ساوا فكنا اذا وضعناها على راسه ان مكا سنيا wannan rigan da ya da yake sawa a kansa badat kharajat rijlahu sai gafafun sa su bayyana wa idha wada'naha ala rijlaihi in muka rufe gafafun kharaja ra'su sai kai ya bayyana fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da'uha mimma yali ra'sihi kusanya ta daga kai ku faro daga kai wa fi riyatin qattu biha ra'sahu kurufe kanta waj'alu ala rijlaihi al-izkir kusamu izkir wani ganye ne mai kamshi za ka ga wanda yake rayuwa a daji ya san shi yana da dan dan kokare yana da kamshi irin na turare wanda in aka magani yana maganin sauro to shi ake kira al-izkir ne mutuna amfani da shi wajen rufe dakunan su da sauran sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko irin wayannan ganyen a rufe kafan da haka kuma aka yi sai mai malan sahabi ke fadi wa minna man aina adlahu samaratuhu fa huwa yahduguha daga cikin akwai wanda ƴaƴan itatuwansa sun yi nuna yana nan yana girban su bi mana shi bai mutu ba yana nan kenan yana nuna nan abinda hadisi ya sa mai litafi kawo shi Musa ba samu abinda za a binne shi gaba za a rufe jikinsa gaba daya ba kuma da kayan kawai da ya mallaka kenan ba nemi wani ya taimaka don a rufe sauran jikinsa ba sai aka rufe iya inda ya tsaya sai aka nemo ganya ka zarata sauran jikinsa kenan mutum da abinda ya mallaka ne ake rufe shi da shi a lokacin da za a yi masa kafani wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim da Ibn al-Jarud da Tirmidhi da Imam an-Nasa'i da Baihaqi da Ahmad da Abu Dawud dukkan su sun ruwaito wannan hadisi qawluhu fi Mus'ab qutila yawm Uhud zuwa garshe wato daga Abdurrahman bin Auf akhrajahu al-Bukhari wa ghayruhu wannan shine matsala ta farko kenan matsala ta farko ya kamata a rufe mutum da halal din sa shine matsala ta farko akan abin da ya shafi likafani bayan wajibi ne a masa likafani sannan kuma ya wato ya zama kaman muce ya kamata a sa mishi likafanin daga halal din sa dukiyansa kada a nema a wani wuri ko na'am wannan shine asali sai dai in bai da shi to nan ne sai a nema amma yana da dukiya da za a cire a sayi kafani to wannan matsala yana nuna a saya da kudin sa ko kuma akwai wanda ya bari duka kaya naci na sawa ko da babbar riga ne za iya yaga ta mai da shi kafanin sa don su wasa bai da yawa da kayan su ne ake musu kafani wannan da aka yi ma Musa rigan sawan sa ne ita kadai ya mallaka a rayuwarsa gaba daya to da ita kuma aka rufe shi da shi to kenan da abinda mutum ya mallaka da shi za a yi masa likafani ko kuma in za a saya to da kudin da yake tashi ne na halal shi za a cire a saya malakum salam
malam wannan ya zama tsoka sai da farin kalle ba da
amana nan ba zalle sai farin kalle ba zai zama fari mustahabbi ne kawai kowane irin kala zai zo mana anan za a yi amfani da shi eh na'am wayan bagi ya yakuna al-kafanu ta'ilan sabigan yasturu jami'a badanihi to nan kuma na biyu matsala ta biyu ya kamata cilik kafanin ya kasance da'ilan mai girma sabigan mai duhu yasturu jami'a badanihi zai rufe dukkan jikin mamaci ba wai dan karami ba da za a iya za a yanka iya nan ko zai rufe jikinsa gaba daya haka ya kamata ya zama saboda hadisin Jabir dan Abdullah radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam khadaba yawman fadhakara rajulan min ashabihi qubida fakuffina fi kafanin ghairi ta'in wato annabi sallallahu alaihi wasallam yayi huduba bayan wani mutum da ya rasu a zamanin sa sai aka masa likafanin da ba mai girma ba wa qubira laylan kuma aka binne shi da daddare fazajara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yuqbara ar-rajulu bil-layl fa annabiyyu tawakkar kada asake binne wani mutum da daddare hatta yusalla alaihi sai masa salla kuma masa likafanin da ya kamata illa an yaffara insanu ila zalika sai dai in an bukatu zuwa a binne shi da daddare to nan sai a binne shi bi ma'ana akwai lalura da za ta a kai shi cikin dare to nan sai a kai shi in babu a bar zira sai kuma a nema masa yalwataccen likafani an gane wannan shine wagala annabi sallallahu alaihi wasallama idza kaffana ahadukum akahu idan dan ku zai yi ma dan uwansa likafani falyuhassin kafanahu ya kyautata ya inganta likafanin da zai sa masa in istara in har yana da iko yin hakari imam muslim da ibn al-jarud da abu daud da ahmad suka rawaito wannan hadisi daga abu qatada radiyallahu anhu qultu in jima littafi kenan huwa da tirmizi yake fadi hadithun hasanun anan sai mai littafi yake fadi huwa bal huwa hadithun sahihun hadisi ne ingantacce fa inna isnadahu an jabir sahihun fa kaifa idza damma ilayhi hadith abi qatada domin isnadin hadithin daga jabir ingantacce ne ina kuma in muka rada da hadithin abu qatada wanda imam tirmizi ya rawaito wa za su dibi hasan khan fi rawda an-nadiyya li muslimin fa huwa hima siddiq hasan khan al-kabin sa rawdatu an-nadiyya ya ce jimal hadithin imam muslim ya rawaito shine fa zahu ila muslimin fawahima ya yi wahami anan imam muslim bai rawaito hadithi ba inji muhammad nasiruddin albani qala al-ulama ma manufan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke fari ya kyautata masa likafani mana kyautata likafani me yake nufi wal murad bi ihsanil kafani nadafatuhu wa kasafatuhu wa satruhu abinda ake nufi shine ya kasance yana da tsafta ba mai dutti ba wa kasafatuhu yana da kauri ba fele fele ba da ake kallon jikin mutum wa satruhu kuma ya rufe jikinsa gaba daya wa tawassuluhu kuma ya zama tsakatsaki ba mai tsada can ba kuma ba irin mai arha karshe ba dan funtuwa kenan ko shine karshe ko akwai wani shine to ba shi ba ya zama tsakatsaki ba kuma mai tsada can ba wanda duk ya gani su ce wannan ayi almubazzaranci ba a son haka shine ma'anan abinda malamai suka ce walaysal murad bihi as-sarfu fihi walmughalata ba ake ba abinda ake nufi as-sarfa wato yin almubazzaranci da kuma zurfafawa a wajin likafani ba wana fasatu ko ya zama mai alfarma ba haka ake bukata ba dan shi mamaci yanzu ba shike bukata abu mai alfarma ba wanda yake da rai yake bukata abu mai kyau mai alfarma shi dai abinda za a rufe shi da shi na farko ya zama yana da tsafta ya zama yana da girma zai iya rufe shi gaba daya zama yana da kauri baya nuna jiki wannan shine ake bukata shine ihsanu hudin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi mutum yake kyautata in zai rufe dan uwansa wa amma ishtiratu an-nawawi fil majmu' imam an-nawawi al-littafin sa al-majmu' littafi ne babban dai bayani akan fiqihu amma bai karasa shi ba kada ya rige ya karasa wanda malamai suke cewa inda an samu irin ya karasa littafin mutu ya mallaki littafi a bangaren fiqihu bai bukatar wani littafi kuma al-majmu' na imam an-nawawi yake fadi kaunahu min jinsi libasihi fil hayat shi imam an-nawawi a ra'ayin sa a wannan matsala sai ce to idan mutum ya rasu to ana so likafanin sa ya kasance irin kayan da yake saba sawa a duniya idan kullun bowel da gezina yake sawa to iya su kuma a nemo irin sa sa masa idan irin wannan dan funtuwa da yake sawa to iya su shi ma a nemo irin sa a sa masa inji Imam an-Nawawi kenan shi abin da yake fadi kaunahu min jinsi libasihi fil hayati wato ya kasance irin nau'in tufan da yake sawa a lokacin da yake raye la akhara minhu kada nemo sama da abin da yake sawa a duniya wala ahqara fihi wala ahqara ko kuma kasa da shi a sai mai litaje fa fihi nazarun indi akwai abin dubawa a wannan magana Imam an-Nawawi ba abin da annabi yake nufi kenan ba wannan ra'ayi ne na imamu annawawi ki fada sai a kalli mutumin wani irin kaya yake sawa a duniya kullu lokacin da yake da rai kenan aka kalla ta kazaki ne sai ya samu ita kazaki kamar fi tsada sai ya nemo mafi tsada mafi tsada sai ya nemo mafi kasa shi abin da yake nufi kenan sai mai littafi ke fadi akwai abun dubawa a wannan magana imamun nawi iz annahu ma kaunihi min ma la dalil alayhi tare da kasancewa babu dalili akan haka din da wannan ra'ayi ne na imamun nawi ba wani dalili ya dogara da shi ba fakar ya kunu libasuhu fil hayati nafisan aw hagiran zai iya yiwuwa a duniya yana sa kaya masu alfarma masu tsada aw hagiran ko kuma kaya can kasa kasa gaba daya fakaifa yaj'alu kafanuhu min jinsi zalika sai ya za a sanya tufan sai zama irin abin da yake tsawa abin da yake fadi kenan ce bai ba magana bane wannan da za a dogara da ita abin da ake nufi dai tufa ya hada siffofi guda uku da ka ambata mai kauri wanda bai nuna jiki mai dan fadi sannan mai tsafta ba dole ba su sai sabo ba koda tsohon kaya da ya saba tsawa kuma ya finta ko wani abu yake to in na mutu abin ne ni da rufe inda wannan za a masa haka don sabbai suna yin haka sai mutu ya ware kaya Bukar Siddiq yayi haka radiyallahu anhu ce ga kayan nan nawa ran da na mutu abin ne ni dishi sai shi haba Abubakar irin ka wannan tsohon kaya suce a ai mai rai ne yake bukatar sabo mamaci kan me yake yi da sabon abu shi abin ne gida wannan to zai yi mutum ya zabe daga cikin kayansa ko ya je aikin hajji misali ya dawo da ihramin sa guda biyu sai ya aje su ya wanke shi to ran da na mutu a sani da wannan da nayi dawafi da su ba wai akwai wani alfarma akan su ba amma zai iya yin haka ba wani abu shi ma min dimni siyabihi ne tufafinsa in ba da wani manufa ba an gane to mutum zai iya zaben wani ko da tsoho ne kuma ba matsala za a iya sa masa shi din fa in zaqa al kafanu an zalika
ya okay
na'am matsala ta gaba fa in zaqa al kafanu an zalika idan har likafanin da aka samu za a rufe mamaci sai ya kuntata ba zai iya rufe jikinsa gaba daya ba walam yatayassar istadif ba samu mai girma wanda zai iya rufe shi gaba daya ba sutira bihi rasuhu wa ma qala min jasadi sai a faro daga kai har zuwa inda ya tsaya a jikinsa wa ma baqiya minhu makshufan ju'ila alayhi shay'un min al-iskir abinda ya rage ba a rufe ba daga nan sai a samu ganye na iskir in akwai kamar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai aw ghairihi min al-hashij ko wani abu da cikin ganyayyaki da ake da su sai ya amfani da su ko dal bijiya za a iya samu a rufe shi da abin da ya rage sai ce wa fihi hadithani akwai hadisai guda biyu da suka yi bayani akan haka din wanda suka nuna cewa za a in mutum kayansa bai kai ya rufe jikinsa gaba daya ba to za a rufe daga kai abinda inda ya rage sai ya samu ganye a sa hadisin farko shine hadisin khabbab min al-aratti wanda ya gabata fi qissati mus'abin wajin qissa na mus'ab wa qawlihi fi namiratihi da inda aka fada a riganta da'uha mimma yali ra'sahu kusanya rigan daga kai har zuwa inda ya tsaya wa fi riwayatin gattu biha ra'sahu waj'alu ala rijlaihi al-izkir wannan dalili ne da nuna in aka samu mutun da bai da wannan kayan da tsaro shi to za a nemi ganyata in kuma wani daga cikin mutane ya yi insani ya bada sai a rufe da wani yana iya bada misali ai amma dai asali daga dukiyansa in bai da shi sai wani yake wuta ya yi kyauta kamar yadda ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama a waɗanda suka yi shahada a Uhud wasu daga cikin su ba su ma da abin da za a rufe su da aka kawo ma wasu da aka kawo ma wasu yanda ya aka ga yayi yawa sai a dinga yankawa ana rufe wani ya faru da Hamza wanda yarsa ko kanuwansa Safiya ta zo da ta ji an ce ya rasu ta dauko likafani ta kawo da suka zo yan uwansa za su rufe sai suka ga wani mutumin Madina kusa da shi ji bai da abin da zai rufe sai suka ji kunya su rufe nasu su bar wannan sai suka raba shi biyu sai suka rufe dan Madina da rabi suka rufe Hamza da rabi kaga wani zai iya badawa idan mutum bai da shi amma idan har yana da shi to daga cikin kayansa ko dukiyansa ake so a masa likkafani. Hadisin farko kenan, mutta Buhari da Muslim suka rawaito hadisi kamar yadda ya gabata. Hadisi na biyu daga Haritha bin Mudarrib qala dakhaltu ala Khabbab wa qad iktawa fi batnihi sab'an faqala لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أهدكم الموت لتمنيته. نجي خباب دق هارثة بن مضر بن شياتي قالوك شن ورن خباب يا إلالس أجتنس بمعنى يا رش الله في أسيطة ساوتا أنا يا ساوتا إذن متين أجتن رش الله في أقوسني كوني أبو إذن غير يد أكيما dabbobi shi ake kira lalas, inda yake ciwo sai a samu karfi a sa a wuta sai dinga mannawa a jiki har guda bakwai a cikin sa ba bai da lafiya kenan. Sai yake fadi shi Khabbab din, ba don naji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fada ba kada sai yanku yayi burin mutuwa domin rashin lafiya, ce la tamannaitu da nayi buri kawai in mutu in huta. Inji Khabbab, wala kada ra'aytu ni ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la amliku dirhaman, wato naga kaina tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin Annabi ba inda ko dirhami daya. Wa inna fi janibi baiti al'ana 40,000 dirhamin, yanzu a gefen gidana kawai akwai dirhami 400,000 40,000 kai ko 40,000 da zamani annabi bai da ko kobo daya. Sai ke fadin haka, summa ata bi kafanihi, sai yazo da likafanin sa. Falamma ra'ahu baka وقال ولكن همزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحا. تيكا شنني ينزق لكفني هردر قوة أما همزة سيكوكا دا يزود لكفن إنسا. تيكا همزة يارسو باسامو أبن دزاء أبن نشي الكبا قداد يكوي وندي كيدا دانداني زاني بدا كيدا فرارسوني ملحا دينا لها خطوط سود وبيض. Tana da zane fari da bagi, kaga ya halatta kenan abin ne mutum da tufa mai zane ba fari ba, tambayan ka kenan an gane. To wanda take shine malha din nan, idza ju'ilat ala ra'sihi, idan aka sanya rigan ta kansa, qalasat an qadamaihi, sai duga rigan su bayyana. Shi ma Hamza da an kawo mai mai girma, sai aka riba da wannan mutumin Madina, sai ya zama shi ma bai ce shi ba. To sai aka masa shi ma abinda aka yi ma Mus'ab, idan aka sa ta kai sai kafa su bayyana. Wa idza ju'ila ala qadamaihi qala sar an ra'sihi wa ju'ila ala qadamaihi izkir, shi ma haka yadda aka yi ma Mus'ab haka aka yi masa babban Annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Sai da shuhada, amma gashi nan rigan da za a binne shi da shi, shi ma sai da aka kawo. Ita Safiya ne ta kawo, da ta kawo aka yanka haka fa mutumin Madina shi ma da ganye aka karasa binne shi. Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi da Imam At-Tirmidhi, sai dai Tirmidhi bai rawaito. Thumma utiya bi kafanihi, ko ata bi kafanihi, wannan ne kawai. Kuma Imam At-Tirmidhi ke fadi hadisun hasanun sahihun. Imam Al-Bukhari da Muslim su rawaito hadisi daga hadisin karkashin hadisin annahayu an tamannil maut. Hadisi kuma yana da wanda ke mara masa baya daga Anas, wanda mai littafi ke nadkuruhu insha Allah fil mas'alati taliya, wannan mas'ala din kenan wanda za mu tashi a gobe insha Allah. Sai tambaya, sai mu insha Allah za mu tsaya nan, mas'alan tana da yawa hadisai da suke ciki, sai mu tsaya nan Allah ya yarda. Na'am, alaikum salam. Na'am. Sai aje a dauko. Eh na'am. Eh ba laifi dai, amma sai dai idan yana da dukiya ya kamata a rufe shi da dukiyansa, ya tafi da dukiyansa a jikinsa. Ya fi masa da abin ne shi da wanda wani ya bayar. Wannan shine addinin musulunci ya sani, shine asali. An gane? Inda za abin ne shi da wani ba za a ce yayi laifi, amma tambaya me yafi, ya tafi da dukiyansa shi ne. An gane? A wajen ɗawainiyan ɗauko shi, wanke shi, haga gabarin likafanin masu wankan, duka in dai za a yi wani abu to a yi da dukiyansa. Don shi ne